الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدى ساكي ميكا قدير مكا الله تعالى wadda ya kawo rayuwarmu yau wuni na 18 ko cikin watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wadda ya daidai da 7 ga watan ainihin 3 miladiya ta 2026 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dade gare shi zamu ci gaba da karatunmu da muke yi na kokarin tarjuman ayoyin alkur'ani muna roƙon Allah ya mana muwafaka wajen karantawa da fassarawa da aiwatarwa daidai idan an kwabu su manta ba mun tsaya kan aya ta 48 zamu tashi kan aya ta 49 ko kuma ce mun tsaya kan ta amma zamu maimaita ta sai Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub وكلًا جعلنا نبيًا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
الله مدوكين سركي yace balamma tazalahum yayin da annabi Ibrahim yayi itizali ana ya kaura cewa mutanen sa ya rabu da su wama ya'buduna min dunillahi da abinda suke bautawa koma bayan Allah Allah yace a dalilin yin haka yayi haka don Allah wa habna lahu ishaq sai muka yi masa baiwa da samun da mai suna ishaq wa yaqub ko muka bashi da mai suna yaqub Allah yace wa kullum kowanne ɗaya daga cikin su yaqub da shi da ishaq ja'alna nabiyyan kowanne muka sanya shi ya zama annabi ai malam yace falamma faraqahum wa alihatuhum yayin da sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam ya rabu da mutanansa da allolin su allati ya'budunaha wadda suke botan su min dunillahi kuma bayan Allah razaqnahu min alwalad sai muka azurta shi wani abu na da wa huwa ishaq shine ishaq wa yaqub ibnu ishaq sannan muka bashi yaqub dan gidan ishaq waja'alnahuma nabiyyi sannan muka sanya su annabawa da kun ga wannan tana gada wannan aya tana gada mana cewa Allah ta'ala idan kai abu saboda shi to Allah ta'ala yake shigowa cikin al'amuranka shi sa malamai suka ce tubayyana hadhihi al'aya wannan aya ta mana tana mana bayani ma kafa Allahu bihi nabiyahu Ibrahim alayhi salatu wassalam abinda Allah madaukakin sarki ya ainihin me tsayawa annabin sa annabi Ibrahim aminci Allah su tabbata a gare shi bada an taraka qawmahu bayan ya bar mutanansa wa asnamahum ya bar kuma gunkunan su wa hajara bi dinihi ya kaura da addinin sa wannan kaura da yadda addinin sa to shine sai Allah ya ce wa habna lahu ishaq sai muka yi masa kyauta na da annabi ishaq ai fa wa haba lahu waladan sai muka yi masa kyautar da wa huwa Ishaq shine Ishaq alaihi salam wa min ba'dihi bayan an bashi da Ishaq din yace sai muka bashi Hafiz shine jika Yaqub wanda yake Yaqub alaihi salam kira annabi Ibrahim Allah ya masa kyauta da ainihin da da kuma jika a lokaci guda wannan duka a dalilin me a dalilin ya bar botar abinda Allah bai ce abota musu ba ya kaurace wa mutanansa tare da cewa akwai iyayensa a ciki akwai danginsa akwai al'umma akwai abokai da sauransu kusa idan mutum ya samu kansa akan gaba ta addini kuma kazam zaki addinin da gaske to addinin zai iya raba ka da mutane duk wanda yace ba zai addinin ba to ba za ka zauna da shi ba to annabi Ibrahim yanzu sai ya zabi Allah da addinin Allah akan iyayensa akan danginsa akan mutanansa akan kowa ya zabi Allah akan duka wa'annan wanda a duniya ba wanda yake shiga cikin al'amuranka irin wa iyayenka sai danginka sai kuma al'umarka to duka yayi waqi da su saboda addinin Allah to a dalilin wannan Allah madaukakin sarki yace sai muka yi masa baiwa da da wanda ya jima yana neman aihuwar ba wai bai jima ba yana neman aihuwa bai samu ba yace wa kullan ja'alna minhumma kowanne ɗaya daga cikin su muka sanya daga cikin su wa'annan ƴaƴan nasu dan sa da jikansa nabiyyan ay min anbiya'ihi muka sanya su ka zama cikin annabawan Allah madaukakin sarki ay malan yace lamma taraka ibrahimu al-shirka wa ahlihi yayin da annabi ibrahim ya bar shirka da ma'abota shirka lillahi don Allah a dahu lahu zuriyatan salihah sai Allah ya bashi zuriya dagartacciya mubaraka mai albarka waja'ala an-nubuwata fi naslihi ya sanya annabtaka a cikin tsatsansa kuma idan muka dauka dukkan annabawa idan ka cire annabi Nuhu da annabi Adam da wasu daga cikin su to dukkan annabawa zuriyar annabi Ibrahim ne dan haka shi sai yace waja'ala an-nubuwata fi naslihi sai aka sanya annabtaka a cikin tsatsansa a cikin jerin zuriyarsa shi sa Imam Ibn Kathir ta yi dubi wannan aya ce lamma faraka Ibrahim qawmuh yayin da annabi Ibrahim ya bar mutanansa wa hajara ila al-ard al-muqaddasa yayi hijira ya koma ƙasa mai tsarki abdalahu Allah an qawmihi al-kafirin sai Allah ya canja masa da wa'annan mutane nasa kafire me ya canja masa zuriya salihah sai Allah ya bashi zuriya ta kware وجعل له اسحاق كما يباشي دا اسحاق وياقوب يباشي دا كما يعقوب وجعل النبوه في ذريتهما سي الله يسنيا ان نبتكا a cikin zuriyar wa'annan ƴaƴan annabi Ibrahim guda biyu annabi ishaq da annabi yaqub fakana fi nasli kathirun min al-anbiya sai zama daga cikin tsatson annabi Ibrahim aka samu da yawa daga cikin me annabawa da yawa daga cikin annabawa daga cikin tsatsonsa ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran an zo an masa tambaya aka ce wane ne mafifici cikin mutane sai annabi ya ce Yusuf wanda ya fi kowa karim sai ya ce musu Yusuf shine sai ya ce musu shine al-karimu bil karim bin al-Karim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq ibn Ibrahim alayhi salam suka ce wane ne mafi daraja sai ya ce al-Karim ibn al-Karim kuna neman mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja sai ya ce musu shine Yusuf waye Yusuf din suka ce dan Yaqub Yaqub kuma dan Ishaq Ishaq kuma dan Ibrahim ta gaba daraja da ta wuce wani shi sa su mutane ne masu daraja masu ainihin matsayi mala yace wa hadha alhadith yubayyinu anna kaseeran min al-anbiya wannan hadisi yana gwada mana yace da yawa cikin annabawa kanu min zurriyyati ibrahim alayhi salam sun kasance cikin zuriya ta annabi ibrahim ne amincin Allah su tabbata a gare shi. Allah ya ce wa habna lahu, sai muke musu kyauta daga gare mu, min rahmatina, cikin rahmanmu, waja'alna lahum lisana sidqin aliya, ko muka sanya musu ainihin ambato wanda yake na gaskiya madaukake. Ai malan yace wa habna lahum jami'an, sai muke musu kyauta dukkan su, min rahmatina, daga cikin rahmarmu, wa fadlan, da falala, la yuhsa, wanda ba a iya kiyayewa, waja'alna lahum dhikran, sannan muka sanya musu ambato hasanan mai kyau, wa sana'an, da kuma yabo jamilan, yabo mai kyau, baqiyan fil nasi, wanda zai saura a cikin mutane. Shi sa wannan ayan abin da take kokarin fahimtar da mu, tana gaya mana cewa Allah madaukakin sarki, bayan yayi wa annabi Ibrahim kyauta a dalilin ya kaura cewa kafirci da kafirai, aka yi masa kyautar ƴaƴaye guda biyu, wayannan ƴaƴaye suka zama annabawan Allah. To bayan nan sai Allah madaukakin sarki ce ko muka sake musu kyauta, ta yi musu rahama daga cikin rahamarmu. Menene irin kyautar da Allah ya yi wa mutanen nan? Shine ainihin malamin suka ce ai abinda Allah ya yi wa kyauta a annabi Ibrahim lokacin da ya bar ainihin bautar gumaka da mutanensa, shine da bautar gumaka sai ce karramahu Allahu ta'ala, sai Allah ya girmama shi, bi an wahaba lahu min fadlihi, ta yadda ya masa kyauta cikin falalarsa, wa rahmatihi, da rahmarsa, wa manna alayhi, ya yi masa baiwa, bi zurriyati saliha, ita ce baiwar da ya masa, sai ya masa baiwa da zuriya wadda take nagartacciya, min al-anbiya, cikin annabawa, mithlu alayhi masalam, kamar misalin annabawan nan guda biyu, annabi Yaqub da annabi Ishaq, kuga wannan baiwa ce. Sannan ya ce wa anna Allah subhanahu wa ta'ala, kuma lalle shi Allah madaukakin sarki wanda ya tsarkaka ya daukaka, a dahum min rahmati, Allah ya sake musu kyauta cikin rahmarsa, anwa'ul khair, nau'i daban-daban na alkhairai, wal baraka, kuma Allah ya musu albarka, waja'ala lahum dhikran hasan, kuma Allah ya bar musu ambato mai kyau. Duk lokacin da zaka ji ambaci na annabi Ibrahim, to zaka ji an yi ambato ne mai kyau, cikin gidansa kuma duk annabawa ne. Da kun ga in an ambace su an yi musu addu'a ko? In ambace su sai an yi addu'a. In ka ce annabi Isa ka ce mai? Alayhi salam. Annabi Yaqub alayhi salam. Annabi Yusuf alayhi salam. Kun ga an bar musu ambato mai kyau. Shi sa Allah ya ce wa wahabna lahum min rahmatina, sai muke musu kyauta a cikin rahamarmu. Me ya kyautan? Sai ya ce waja'alna lahum lisana sidqin, sai muka sanya harshe mai kyau wajen ambatonsu. Al-lisana sidq ana nufin harshe na ambato na yabo, sai aka bar musu kyakkyawan ambato da yabo bayan ba sa nan. Duk wanda zai ambace su, zai ambace su da yabo da ainihin kyakkyawan kuma ambato, ba za a ambace su kuma a faɗi mummunan abu ba. To ku ga wannan kyautar da Allah ya musu kenan. Ai shi ne malam ya ce a ɗahun min rahmati, Allah ya ba su cikin rahamarsa anwa'ul khair, nau'uka na alkhairi wal baraka da albarka, waja'ala lahum dhikran hasana, kuma ya sanya musu ambato mai kyau, wa sana'an jamilan, da kuma yabo mai kyau, baqiyan bainan nas, kuma wannan yabo da ambato mai kyau zai saura a cikin mutane, ko kuma ce ya saura a cikin mutane, jilan ba da jilin, lokaci bayan lokaci, jama'a mai yawa bayan jama'a mai yawa. Da kun ga har duniya ta tashi kullum za a ambace su ko? To wannan shine yana daga cikin abin da Allah ya musu, yace waja'alna lahum lisana sidqin aliya, muka sanya musu ainihin mai ambato mai kyau, da ainihin mai da yabo mai kyau a bayansu. Bayan ba sa nan, sai zama na idan za a ambace su, za a ambace su da abu mai kyau. Bayan ba sa nan, idan za a ambace su, za a yi musu yabo mai kyau, ba za a aiwata su ba.
daga kai kokari kai koyi da irin wayannan bayin Allah yadda zaka bar ambato mai kyau bayan baka nan za a ce Allah ya ji kanwa ne da wane yana nan da zai yi kaza kai kokari ka bar irin wannan ambato din قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير الله يجكن سدراما يچه ان الله تعالى للي الله مدوكين سركي اداه من رحمته يا باس يا مسو كوتا cikin rahamarsa annubuwata Allah ya musu kyautar annabta dujidan annabawa ne wal kitab Allah ya basu littattafai Allah ya aika wannan annabi da littafi nau'i kaza ai gona annabi da littafi nau'i kaza wa zuriya saliha kuma Allah ya ba su zuriya mai kyau babu mummunan tarihi a cikin zuriyarsu waja'ala lahum lisanan sidqa aliyan kuma Allah ya sanya musu yabo mai kyau madaukake ai sana'an hasan yabo mai kyau fil umami a cikin al'ummataya kullu dukkanta duk wanda zai zo tun daga wanda suka zo lokacin annabi Ibrahim din har zuwa lokacin mu har wanda za su fiyo bayan mu duk wanda zai ambace su da abu mai kyau ta kai abin da yafi wannan babu Allah ya ajiye maka wani fata ko wani yabo da kullun za a tambaye za a ambace ka yace fa la yuzkaru Ibrahim ali illa bil khair Ibn Kathir yace ba a ambatan annabi Ibrahim da ainihin iyalansa sai da alkhairi mana duk wanda zai ambace su da alkhairi wa ta'zim da kuma girmamawa dan ba da zai ce ko Ibrahim to kamar ni kake kira kiran ko amma idan zaka cewa sai dai ka ce annabi Ibrahim kaga dole akwai mai girmamawa a ciki shi sa yace an bar musu yabo na alkhairi da girmamawa wannan ko dukkan al'umma ne duk wata al'umma da zata zo idan ka kula duk al'umman duniya ma suna alfahari da annabi Ibrahim yahudawa sun ce me annabi Ibrahim nasu nasara sun ce me annabi Ibrahim nasu musulmai sun ce me annabi Ibrahim nasu eh sai Allah ya ce me ma kana me Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan annabi Ibrahim bai zama yahudi ba bai zama nasara ba walakin kana hanifan musliman sai dai shi ya zama ya karkace wa kowane irin addini musulmi ne baya addinin komai sai musulmi shi musulmi ne kuma kana minal mushrikeen kuma ko bai zan cikin mushrike ba shi sa Allah da kansa yace masa inna Ibrahim kana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين يتي ان ابراهيم للي شي النبي ابراهيم كان امه يا كسانتي قدوه بمعنى امه انا بمعنى قدوه شي ابن كويني شي كذا جاغورا ني كما ابن كويني قانتا ود يكي تيه وجن بين الدين الله بكي اي دوكين الله الله يتي ولم يكن من المشركين ko bai zama daga cikin mushrikai ba saboda ai shirka ya kaura cewa ko yace inni hajirun ila rabbi ko inni muhajirun ko yace ni mai hijira ne zuwa ga ubangiji na da kai kaura cewa duk wannan barnar da suke to kun ga dan adam ya kamata ya kiyaye irin wayannan abubuwa malamai suka ce wayannan ayoyi da muka karanta suna da fa'idodi da yawa daga ciki suka ce man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu duk da ya bar abu dan Allah Allah zai canja masa da mafi alkhairinsa ko ga annabi Ibrahim ya bar mutanansa ya bar iyayensa ya bar kowa nasa ya bi Allah Allah ya canja masa da bi da annabta da zuriya mai kyau ya zama a duniya akwai zuriya da take ta annabi Ibrahim babu to ko kai in ka bar abu dan Allah Allah zai canja maka da mafi alkhairinsa Allah ya ce mai kyau yace sannan nabiyu suka ce as-sidqu wal ikhlas sababun li rafa'i dhikri hasan bainan nas yace kaga gaskiya da tsarkake aiki dalili ne da ke daga ambaton mutum da kyau a tsakanin mutane duk wanda zai kiyaye gaskiya kuma zai yi ikhlasi mana yana da gaskiya kuma duk abin da zai yi yana kokarin yi don Allah to wayannan abubuwa guda biyu suna zama dalilin daga darajar ambaton mutum Allah sai sa ambaton kai ya du bainan nas a tsakanin mutane kuma mun ba da class assignment ko shekaran jiya haka ne kada mun manta bace su bi kai guda rawa ne mun fadi wannan ai ko to sai aka tira sa da baka ce asidik yin gaskiya wal ikhlas da tsarkake aiki dan Allah suna daga cikin dalilai da suke daga darajar a tana da dan adam a dinga ambatonsa da abu mai kyau a tsakanin mutane su kun ga 'yan uwa in muna neman mu samu ɗaukaka a cikin mutane to mu zama mutane masu gaskiya bayan mun zama mutane masu gaskiya mu dinga yin abu don Allah bari in ba ku misali alkur'ani ya ba da misalin wasu mutane mutum uku wayannan mutum uku me yasa Allah ya daga ambatonsu su ba annabawa bane su ba kowa bane amma sun yi kiyaye gaskiya kuma sun yi ikhlasi sai Allah ya daga darajarsu su wayannan akwai Ka'b ibn Malik akwai Hilal ibn Umayya akwai Murarat wayannan mutum uku da aka tafi yakin Tabuka su ba su samu dama sun je ba bayan an dawo yakin ba a yi ba amma dai an fita cewa za a je a kai hari kuma annabi ya ce sahabbai su kawo su fito a tafi kuma kowa ya je ya shirin yaki lokaci mai tsayi aka faɗa musu aka ce kowa ya je ya shirya mai yasa saboda zuwa Tabuka guri ne mai nisa munafukai ba za su iya zuwa ba kafin lokacin tafiya yaki daga annabi ya ce kowa ya je ya shirya dukkan sahabbai suka shirya amma Ka'b ibn Malik shi da kansa ya ce har lokacin ya zo bai shirya komai ba da haka sai bai iya fita wannan yakin ba da shi da wa'ancin sahabbai guda biyu to bayan annabi ya je wannan yaki ya dawo ka san annabi ya dawo mutane suna zuwa su yi gaisuwa masu uzuri su faɗi uzurinsu marasa uzuri su yi shiru to bayan an dawo kowa sai ya zo ya faɗi uzurinsu idan suka faɗa sai ya musu addu'a Ka'b ibn Malik ya ce Allah ya bani iya jawabi da magana kenan shi orator ne in ji Bature ko duk inda ya tsaya gaban mutane zai iya kare kansa ya ce amma abun kunya ne ya faɗa wa manzon Allah ƙarya Qur'ani ya zo ya ƙaryata shi ce ba zai iya faɗa ba da haka da ya zo wajen manzon Allah sai ya ce ya annabin Allah barka da dawowa muna farin ciki da dawarka amma ni ban san me ya hana ni zuwa ba sai ya ce to kai ka je sai Allah ya hukunci a kanka wayancin sahabbai guda biyu su ma suka zo sai suka faɗi irin wannan magana su ma annabi ya ce je sai Allah ya hukunci a kansu sai da suke kwana 50 a cikin kunci manzo Allah ya ce a daina kula su a daina mu'amala da su a daina komai da su amma ba su dawo sun karyata kansu sun taya manzo Allah ba haka bane ba sun zauna cikin wannan kunci da tashin hankali Ka'b da yake ce shi ne matashi don shi ke ba da labarin ga hadisi nan mai tsayi cikin riyadu salihin yake ba da labarin ya ce shi ne matashi a cikin wancan wancan tsofi ne tun da suka shiga gida suna kuka ba su iya fitowa ba amma ya ce shi kan fita ya je yawo cikin gari har ya je masallaci ya je ya sallah kusa da annabi ya yi wa annabi sallama ya saci ganin annabi ya ga ko annabi zai kula shi ce bai ko motsi ba ya ce yana sallah sai ya yi ya saci kallon annabi sai ga annabi yana kallonsa in ya gane annabi zai gan shi ya gane cewa zai waiwaya ga annabi sai annabi ya kauda kansa haka yana cikin kunci kwana 50 to bayan kwana 50 din sai Allah ya saukar da jerin ayoyi wanda yake gwada cewa an yafe musu kuma aka ce duniya ta yi koyi da su ya yi wallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ko ga wannan maganar da malamin ya faɗa yace gaskiya da ikhlasi suna zama dalilin daga darajar an mutum kun ga suka bin malik da umayya bin hilal da muraratu kullun ana ambaton su inda za a karanta wancan hadisi ko za a bada kissa ta mutane masu gaskiya ba ambaton su ana ambaton su me yasa sun kiyaye gaskiya kuma sun yi ikhlasi to shi sa daga cikin fa'idar wannan aya cewa du mutumin da ya kiyaye gaskiya kuma yake da ikhlasi za ta zama sababin li rafa'i zikri hasan sai zama dalili na daga ambatonsa mai kyau bainan nas a tsakanin mutane na uku suka ce min azami ni'matillahi 'alal 'abd yana daga cikin mafi girman ni'imar Allah akan bawa az-zikril hasan ba'da al-maut a ambace shi ambato mai kyau bayan ya mutu babu wata ni'ima mafi girma da Allah zai bawa kaman a ce bayan ka mutu sai a dinga ambatanka da abu mai kyau ba za a tuna ka da mummunan abu ba to ka samu ni'ima mafi girma mutuna bayan Allah wanda kullum ake ambatansa da abun da ayyukansu na kirki to kai kokari ka zama bayan ka mutu za a dinga tuna ka tunawa da za a yi ba da mummunan abu ba da abu mai kyau domin ni'ima ce mafi girma bayan ka mutu a dinga tuna ka da abubuwa na kirki ga misalai nan a tsakaninmu ko ga suna yanzu a ƙasar na kwanda ake tuna shi da yawa irin mala bakar guri in an tuna ana zaginsa sai da ce Allah jikan mala ko saboda me saboda abubuwan da ga irin su Sheikh Jafar irin su Albanin Zaria da ire-iren su Allah ya musu ni'ima bayan sun bar duniya Allah ya bar ambatun su da abu mai kyau ana tuna su da ayyukan su na alkhairi ga malamin mu Malam Kabiru Ahmad ana sa murya su gidan Allah ce Allah ya ji kan ba ga sunan ana ta ambaton su malamai da dama to zaka yan uwa ya kamata mutum ya yi kokari ya bar ambato mai kyau saboda ambato mai kyau bayan ka mutu yana daga cikin girman ni'ima da Allah zai maka na hudu suka ce da'atullahi sababun lil barakati fi zuriya yi wa Allah da'a mutum ya zama yana yi wa Allah da'a yana zama dalilin albarkar zuriyar mutum idan kai mutumin kware ne kana ta ayyuka na alkhairi to Allah zai albarkaci zuriyarka saboda ko dan wannan ƴan uwa ya kamata mu dage muna ambaton Allah muna yi wa Allah da'a muna yin abin da Allah yake so domin me domin zuriyar mu su zama mutanen kware ai ban karanta cikin suratul kahfi ko shi khidr wannan bawan Allah da ya samu me ya samu katanga za ta fadi ya tsaya ya tsaye da ita bayan ya tsaye da ita da ya zo zai yi wa annabi Musa bayanin me ake rufe da wannan tsaye da katanga sai ya ce wannan katangar a ƙarƙashin katangar akwai taska ta dukiya ta wasu yara marayu wanda ubansu ya kasance mutumin kwarai ne shi sa aka tanada aka tsaye da katangar kar ta fadi mutanen garin su ga wannan taska ta dukiya su wawashe ta sai aka tanada katangar ka gyara ta albarkar ne kasancewar ubansu mutumin kwarai mai da'a ne ga Allah su za ka ƴan uwa mu ma mu dage mu zama mutanen kwarai wallahi mutum na dage ka dage mu dage abu na biyar suka ce du'a ul anbiya'i mustajab addu'a in annaba abun ansawa ce idza kana khalisan lillah idan suka zama an tsarkake su ga Allah to haka duk wanda zai addu'a idan ya zama ya tsarkake addu'ar sa don Allah to Allah zai amsa masa addu'ar sa kuma yana daga cikin abin da zai sa bayan ikhlasi abu nabiyu da zai sa amsa maka addu'ar ka ya zama kana da yaqini abu na uku da zai sa amsa maka addu'ar ka ya zama kana da naci kar kai daya biyu ka hakura na batun bayanta kai naci to annabawan Allah addu'o'in su kai sai Allah yake amsa su musamman ma lokacin da suka tsarkake wannan addu'a din ainihin me suka yi da dukkan Allah ta'ala da kashi yan uwa wajibin mu ne mu koyi da bayin Allah wa'anda suke na kware to wayannan sune issa a takeice akan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bada tsazo cikin suratu maryam wanda ban fada da ba wajen ambaton su a wadan surare da Allah yayi sai muka takeita akai dan haka zamu shiga gabata gaba cikin wannan labari ko
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
تو النبي موسى عليه الصلاة والسلام كنغا نان كمان شاكيم كمان عم بشي كسسا تكي تشيا أما كسن النبي موسى إتما تلعرفاني تو ديكي سو يسن كسن النبي موسى تو دول سيا جونا دا فرعون ina fatan fahimta yawa fir'auna wani masarauci ne wanda ya rayu a wani zamani kuma ya samu karfi a dalilin karfin sa yana ga karfin da Allah ya bashi har ya kai ya bautar da mutane musamman kabilar annabi Musa alaihi salatu wassalam shi fir'auna kabilar sa sunanta kibdo ko kibdawa daka shi kuma annabi Musa yana cikin mai kabilan banu Isra'ila to dan haka Allah madaukakin sarki sai yake ba da labarin annabi Musa tun daga yadda aka haife shi da yadda gwagwarmaya ta fara da abubuwa har zuwa gun da zamu ambata yanzu annabi Musa an haife shi a lokacin da bokaye suke ainihin hasashen cewa lalle za a haifi wani butun wanda zai zama sanadiyyar tafiyar mulkin fir'auna fir'auna da ya ji wannan labari ya tara bokayensa da matsafansa ya tambaye su to me shawara suka ce abinda za a yi duk ɗan da aka haifa namiji daga wannan lokaci har zuwa tsawon lokaci kaza kawai a kashe shi to inda za ku gane hatsarin mulki kenan wannan shi ne karantar da ke hatsarin mulki fir'auna ya yadda duk wanda aka haifa a kashe shi indai namiji saboda me saboda kal mulkin sa ya tafi shi sa ba a jayar da masu mulki in suka sa ka a wata kwana shi kenan Allah da gaske har abada ka bata daidai yanzu ga damar fitar da kai zai su fitar da kai su ba su mulki abin da ake gwada musu ka nuna musu abin da za su yi su taimaki kansu su taimaki al'umma kuma su je su haɗu da Allah lami lafiya amma in ka shiga hurumin tsarin mulkin su to in sun taka ka kata ku me yasa saboda shi mulki kaman wani bangare ne na me na mulkin Allah kamar siffa ce ta Allah mulki shi Allah shi ne mai malikal mulk ko mamallakin mulki to mulkin shi ke bada shi a wanda ya so daga duk wanda zai mulki ka bi shi a hankali akwai ta kissa da dan masanin Kano ya fada ba tsakaninsa da jarar Murtala yace kullun sun hadu sai ya masa wani kirari yace mun kore kuɗi sai yace a je dai ai babu sana kaza 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 sai yace wai ko mun menene din menene tinkiya ta fikire ne ko menene da man ta karin maganar da yake ba yace bayan an nada Murtala shugaban kasa sai yace aka ce aje a ce dan masani shugaban kasa ne ma yace kwana yi bai bace dan bai san me zai faru yace kwana yi bai bace ba bai san me zai faru ba haka zo ashe an bude wani office ne public complaints commission ne gwamnati ashe shi za a nada a wurin shi ya dauka wani abu ne kuma da ya shiga yace eh masa wannan wasan zai ji a ranka ya daiwa wannan wasan ko abokin gare ko ciki ɗaya ku fito da mutum ya zama mai mulki to ya fi ƙarfinka daga rana karka ɗauka za ka ja da shi to shi sa Fir'auna sai ba da umarni in dai haifi ɗa a kashe shi to amma Allah shi ne mai mulki gaba ɗaya ko sai ya ce wa nuridu anna munna ala alladhina stud'ifu ya ce muna nufi mu yi baiwa ga waɗanda aka suka zama masu rauni a bayan ƙasa ya ce wani jalafin mulwari ko musanya su zama magada ko musanya su a immatan shugabanni ji Allah da aka tudda Allah ya ce sai ya sa annabi Musa ya zama jagora ya zama shugaba duk yadda Fir'auna ya tsara don ya kashe annabi Musa ba zai kasu ba haka duk wani mai mulki da ya ce da Allah ya ce wane sai ya tashi to duk yadda kai ka tare shi ba kai safi wallahi ina ba tun bayanta to wannan zai karantar da mu ku gane duk wani tsiyar da mutane masu mulki suke a duniya Allah ne ya bar su dan Allah ya ce yau ba kai a mulki wa ne shikenan wallahi babu kai sai a kawo dan kankanin abuka da kai eh akwai wani abin mamaki da ya faru a siyasar kajin 2015 ko a Yobe mai POS ya kada speaker aga ga abin mamaki ne ko yawa to me yasa kada shi wancan mulkinsa Allah ya ce mulkin ya kare wannan kuma yanzu zai taso shi zai kuma tare da karancin resources dinsa da karancin jama'a da karancin waye Allah ya ce kai ne me yi muga waye sai ce ba za ka yi ba so da ku yadda Allah shike sa dan adam yayi abu karkare ni abin da kake da shi da watan bayanta yawa duk wani abu da kake nema neme shi a wajen Allah in ka yadda Allah sai maka to annabi Musa Allah ta'ala yace yana nufin yayi baiwa ga waɗanda aka mai da su masu rauni a bayan ƙasa ya sanya su jagorori ya kuma sanya su zama magada da haka shi kenan annabi Musa sai ya tuba sa ta haife shi bayan ta haife shi kuma sai hankalin ta ya tashi ya za ta yi da shi sai Allah ya kimsa mata a cikin tunaninta ta ɗauke shi ta sa hanya shi a cikin wani akwati ta je ta jefa shi a ruwan kogin Nilu sai hakan kuma Fir'auna kuma da iyalansa sun fito shawaki sai a gano akwati yana tafiya a kan ruwa aka je aka ɗauko da ya gani ya ce mu muka yi shi namu ne saboda me yasa Allah ya ce wa alqaita alayka muhabbatan minni fa walitusna ala aini da ga sai Fir'auna ya ce a ai namu ne mu muka yi wannan halin kuma matarsa ta ce qurrata ainun li wa laka wannan yaron zai zama sanyi idanu a ni da kai kar ka kashe shi yanzu kaga ya samu gindin zama shikenan to haka ya zauna gidan annabi Fir'auna yayi rayuwarsa har lokacin da ya girma ya fito cikin gari sai ya gamu da wani dan kabilas suna fada da wani bakifde wani dan kabilas ta su amfi karfin sa annabi Musa ya kai agaji na wuce dai wanda ya fade mu ko kaza Musa fa kaza alaihi shi ne sai aka zurin rubaitin bayan wani lokaci suka sake haɗuwa da wannan mutum wani ya tare shi ce masa kai kana da abin nan fa annabi Musa ya nufin zai tauge sai ce a ya Musa atiridu an ta katla ni kamar katalta nafsan bil amsi zaka kishe ni kamar da kashe mutun ja baka zo ka zama mai kyautatawa sai ka zama mai barna a bayan kasa to wannan sai magana sai ya duce annabi Musa ya kashe wani shikenan sai Fir'aun ya ce aje a nemo shi wani mai son sai zo ya ce masa kai ka fita mutane masu mulki suna neman ka sai ce duk inda aka ganka a kashe ka annabi Musa ya fita abin sa ya tafi bayan yayi tafiya ya je gunda ake kira mada yana ko ya je haɗu da wani mutumin kwarai sane malamai suna cewa annabi Shuaibu amma dai magana ta bude ta firin jayi wani salihin bawa ne ba a bace sunansa ba dai ba ta mun fahimta yawa to wannan salihin bawa da annabi Musa ya bashi labari yace falamma qassa alaihi alqasasa ko yayin da ya bashi labari yace najauta min alqawmi alzalimin ka tsira daga mutane azzalimai suka tsara tsarin su da za su yi da yadda zai rayu yana masa kiwo bayan kiwo za a bashi mata da sauransu to duka waɗannan abubuwan sun faru annabi Musa har ya girma to shine Allah madaukakin sarki yake baiwa manzon Allah umarnin cewa ya ambata wa mutane su ji labarin annabi Musa sai ya ce wadhkur fil kitabi Musa ka ambata wa mutane labarin annabi Musa innahu kana mukhlisan shi annabi Musa ya kasance mutum mai tsarkake ibada ne wa kana rasulan kuma ya kasance manzo ne nabiyan kuma annabi kun ga darajoji guda nawa guda uku da farko annabi Allah ne na biyu manzo ne na uku kuma mai tsarkake bauta ne ay wadhkur ayyuhar rasul ka ambata musu ya kai wannan manzo fil qur'ani a cikin alqur'ani qissatu musa qissa musa alaihi salam amincin Allah tabbata gare shi innahu kana mustafa ya kasance zababbe muhtaran wanda aka zabe shi wa kana rasulan kuma ya kasance manzo nabiyan kuma annabi min ulil azmi yana daga cikin manzanni wanda ake kiran su ulil azmi min ar-rusuli mana yana cikin manzannin nan guda biyar wanda Allah ya zabe su ya fifita su kun ga yana cikin mai mutane masu daraja to malamai suka ce Allah ta'ala ya ce ambata labarin sa ne saboda irin girman daraja da yake da ita ina da girman daraja kuma abinda zai tabbatar maka da wannan girman darajar tasa shine gashi an ce na cikin ulul azmi min ar-rusuli mutane masu daraja cikin manzannin Allah guda biyar yana cikin su sannan kuma yana cikin mutane da Allah ya jarabe su baiwa cikin annabawa in ka cire annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam to wanda ya fi shan wahala wajen mutanensa da annabi Nuhu in ka cire su to babu wanda ya fi annabi Musa annabi Musa ya sha wahala a gun ƴan uwansa Yahudawa ya sha wahala a gun Fir'auna da jama'arsa bayan annabi Musa ya gama da wahala ta Yahuda mai ta Fir'auna da jama'arsa sai kuma ya zo ya shiga sabuwar wahala ta mutanensa Banu Isra'il don ku gane irin wahalar da ya sha lokacin da Allah ya tserar da su daga sharin Fir'auna suna ƙetare kogin Nilu fa wannan kogin da Allah ya halakar da Fir'auna a ciki suna tsallakawa sai suka ga wasu mutane suna bautan gumaka kusa mai mutanen suka ce ya Musa ja'allana ilahan kama lahum aliya suka ce ya Musa ka sanya mana Allah kamar yadda waɗannan suke da alloli su suna bauta musu ka tuna wannan abun ba yanzu ba suka ga taimakon Allah din Allah da annabi Musa yake cewa su bauta masa yanzu nan suka ga taimakon sa Allah ya ba mu labari cikin suratul shuara ko yadda tafiyar ta kasance lokacin da ainihin annabi Musa ya fita da mutanansa Allah ya ce masa ka fita da mutananka lokacin da rana take hudowa ya fita cikin dare da mutanansa daga riwaya aka ja ga Fir'auna ai mutanan can sun tafi Allah ya ce fa arsala fir'aunu fil madani hashirin ko Fir'auna ya aikata ga yadda cikin gari ruwa cewa wa'annan mutane inna ha'ulahi lashirzimatun qalilun wa innahum lana laqa'idun wa inna lajami'un hadirun rawde tare mutane yabi su lokacin da yabi su suna tafiya mutanen annabi Musa suna tafiya Fir'aun yana bin su suna tafiya mutanen annabi Musa suka waiwaya suka ce inna lamudrakun suka ce za a riske mu ya Musa yace kalla inna ma iya rabbi sayahdi ce kalla gode ba zai yi ba inna ma iya rabbi lalle ubangiji na tare da ni sayahdi zai shiryar da ni abin da zan yi zamu tsira Allah yace fa auhayna ila Musa ko anidribbi asakal bahar ka je ka dubi ka daki wannan kogin da sandanka famfalaka fa kana kulli firqin ka dauri al-azim sai kogin ya tsatsage sai wata kowace jama'a wannan kabilu banu isra'ila ɗan uwan annabi yusuf kowa kabila ne mai zaman kansa sai suka kama kowa da hanyarsa da zai bi suka shiga cikin wannan kogin nil ga su a kusa fir'auna yana shigowa suna kusa da yana shigowa sun zo za su fita fir'auna ya shigo tsakiya suna gama fita fir'auna yana gama shiga da jama'arsa sai aka ce kogi ka haɗe shikenan fir'auna yana jin ruwa ya kama shi yace me amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin ko Allah yace masa al'ana sai yanzu tunda aka ce maka ka zo ka bi kake sai yanzu zaka zo ka ce zaka bi da kai ta tsayar ka ka ce kai ne kaza yanzu bayan an gama ka ce kai imani da abin da banu isra'ila suka imani da shi Allah yace al-yawma najjika bi badalika ko ayo zamu tsayar da kai da gargajikin ka ita kuna liman kalfaka aya dan ka zama abin lura ga wanda za su biyo baya idan kana jin tsiya to ga waɗansu sun yi tsiya ko ba su kai ba idan su Benjamin Netanyahu ba su ji da tsiya ba to ai a garin su aka yi Fir'auna ko ma cikin su su ya shi ya azabtar da kabilun su ina yake yau to su ma haka Allah zai halakar da su kamar yanzu ne wallahi Allah ya ara musu lokaci suna tsayar da suke so a duniya yanzu su da strong da ƴan uwansu ko to lokaci ne Allah ya ba su wataran da ke mamaki ko muna raye ko ba ma raye wani zai ba da labari ya ce an yi waɗansu mutane ina su wanda suka fara tsaya wanda duniya ta san su bayan su waye ne su Ronald Reagan ko ba su suka fara yi ba a ƙarshe ya Ronald Reagan ya zama Allah ya jarfe shi da wata jinya ta mantuwa ko suna zaune da matarsa in yi waiwai ga ita ce who is this say I'm your wife ni ce matarka sai an ji matan ya sake ganin da wace ce wannan zai ni ce matarka har abu yana damun ta duba yadda Allah ya mai da shi eh to haka duk wanda ya tsaya a duniya Allah zai lokaci ne Allah zai halakar da shi ko ya kwace mulkin ya zama abin tausayi ko ya dora masa wata jinya da za ta hana shi sakewa sakat ba abin da zai to annabi Musa yana daga cikin jarabar da Allah ya masa bayan Allah ya tsayar da mutanen da shi daga sharrin Fir'auna suna fita wajen kogin fa suna fita wajen kogin Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-baraka fataw ala qaumin yaqifuna ala asnamin law qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha duba fa suna ƙetare kogin suka ga wasu suna botan gumaka suka ce Musa ka sanya wani abun bota mana kamar yadda wayannan suke da abun bota Musa annabi Musa ya ce inna qawmun jahiluna ko ke ku mutanen ne jahilai ba kuma san Allah ba kun jahilci Allah Allah da ya muku wannan aiki yanzu ya tsayar da ku daga abin da kuke jin tsoro ya ba ku yanci ba za ku gane ya ba su yanci ba sai ka je har yanzu ana binciken wannan pyramid din da aka yi wannan dalalan da aka yi lokacin Fir'auna ana bincike ko na ɗaya ton nawa ne sannan wanda irin na'ura aka yi amfani da shi wajen ɗaga shi har aka gina waɗannan abubuwa ɗin har yanzu ana bincike tsabar duka da azaba banu isra'ila suka gina wannan abu amma Allah ya ba su yanci amma kaga yadda suke wa duniya shi yasa Adolf Hitler yace ya kashe su saboda ba su da kirki kuma ya bar sauran don mutane su realize su gane dalilan da yasa ya kashe su ba ma karatu ne inda kana karatu za ka Adolf Hitler yace ya kashe Jews saboda mutanen banza ne yace kuma in sun yi yawa a duniya za su hana duniya zaman lafiya yace amma ya bar waɗanda ya bari don mutane su gane dalilin da yasa ya kashe su yanzu ku duba yadda suke wa duniya that was the reason da yasa Hitler ya kashe su ta'adi da kashe mutane ba ruwansu wallahi za su ja ka a jikinsu sai amfani da kai su kashe wanda suke so su kashe bayan sun gama amfani da kai ma su kashe ka yanzu ba haka suke yi wa Iran din ba sun yi amfani da Iran din sun rushe duk ƙasashen Larabawa da suke tsakanin yanzu kuma sun dawo kansu to ba ma musu addu'a Allah ya ba su nasara kun gane ba ma addu'a Allah ya bai wa Yahudawa da Turawan yamma nasara a kansu saboda kamar an ci musulunci ne duk da cewa su ma suna da nasu matsaloli amma mu fahimci wannan siyasar da take ciki siyasa ce mai karfin gaske da haka lalle ƴan uwa mu dawo mu bi Allah shi yasa Allah ya ce to ambata mana labarin annabi Musa labarin sa akwai abubuwa masu girma Allah ya ce wa nadainahu sai muka ainihin kira shi min janibi turi ta gefen ainihin dutsen turi a wani sahara da ake kiranta sina'a a wannan sahara ta sina'a a nan dutsen yake to ta gefen daman dutsen sai Allah ya kira shi yace wa qarrabnahu najiyan muka kusato da shi lokacin da muke ganawa da shi a wannan wurin ne yaji maganan Allah bayan yaji maganan Allah din ma yace me rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji kaman dama ma na ganka yace masa lan tarani har abada a nan duniya da ido ba zai ganni ba da annabi Musa ya matsa sai ya ce masa to walakin umzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai ka duba wannan dutsen in ya tabbata gun da yake zaka gani falam ma tajalla rabbuhu lil jabal jalahu dakka aku wa karra Musa sayqa falam ma afaqa qala tubtu ilayka subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin to kuga anan ne Allah ya kira annabi Musa ai shine wa nadaina Musa sai muka kira Musa min nahiyatil jabal tur ta gefen bangaren dutsen tur sina a sahara ta sina al-yumna nadama min Musa ta damacin Musa wa qarrabnahu sai muka kusato da shi fa sharafnahu muka daukaka shi bi najatina lahu mun daukaka annabi Musa mun daraja shi ta hanyar tserar da shi da muka yi daga ainihin fir'auna wa fi hadha isbatu sifatil kalam lillah a cikin wannan akwai tabbatar da siffa ta magana ga Allah madaukakin sarki cewa Allah madaukakin sarki ya siffantu da magana kuma yana magana kama yaliqu bi jalalihi kamar yadda ya dace da daukakar sa wa kamalihi da cikarsa cewa Allah ta'ala yana da siffa ko kuma yana magana ko magana siffarsa ce to amma an tambaye ka ya take wannan ba a ce maka ba ko ba a ce ka bincika ya take ba amma kai imani Allah ta'ala ya siffantu da magana kuma yana magana wannan wajibi ne amma ya yake magana ko ya magana su take ba a tambaye ka ba abinda ake so kai imani Allah yana magana kuma ya tabbatar da kansa siffa ta magana wani aya tana tabbatar mana haka don Allah ya ce mun kirayi annabi Musa mun yi magana da shi in kana so ka gane wannan sai ka koma ta yace falamma yayin da muka yi magana da shi ya ji maganan mu ya ce qala rabbi arini anzur ilayka ko ya ubangiji ka ba dama mana in ganka shine Allah ya ce masa lan tarani ya kala muzamak shariya lan ar abadiya alwaysa a ce duk inda aka yi amfani da wannan lan din to babu yadda za a yi abun ya faru shi sa aka ce in dai a duniya ne ido ya ba zai ga Allah ba da haka wanda suke cewa suna ganin Allah gaga sun kareta Allah kenan anan ko
sun karyata ayar Allah Allah da ya ce a duniya ba za a ga shi ba shi sa su amma in sun zo sai su ce maka ai idraki ne aka ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful kabir tawata umbenta amma abin da yake nufi idanuwa da a duniya ba za su ga Allah ba amma a ranar lahira fa za su ga Allah saboda Allah ya tabbatar a nan yace wujuhun yawma idin nadira wasu fusakai a wannan rana suna kyalkyali suna haske don me yasa ce ila rabbiha nazira zuwa ga ubangiji su za su gani mana za su ga ubangiji su dan haka wannan ya tabbatar da cewa za a ga ubangiji kuma hadisai sun tabbatar da haka manzo Allah ya ce za a zo a fili a gidan aljanna za a tambaye yan aljanna me kuke so za su ce so suka me suke so ko me Allah ya ba su sai ce a'a akwai abin da yafi aljannan ma dadi akwai abubuwa uku aljanna da farko na biyu shine me yaddar Allah na uku shine ganin Allah wayannan ba abin da yafi su dadi a shigar da kai aljanna Allah ya yarda da kai sannan kuma Allah ya ba da dama ga gani Allah ya sa muna da rabo da kai yan kwa mu dagi yace wa habna lahu ko min rahmatin yace muka yi masa baiwa cikin rahmar mu akahu muka bashi dan uwansa Haruna mai suna Haruna nabiya shi ma zama annabi ai wa habna li Musa bir rahmatin sai muka yi baiwa ga dan ga nabi Musa cikin rahmar mu akahu Haruna dan uwansa Harun nabiya ya zama ne yu'ayyidu wanda zai dinga karfafa shi wa yu'azziruhu zai zama wazirinsa ya karfafa shi ya zama wazirinsa ya dinga taimakonsa wajen abin da zai yi na da'awa don na ga saboda lokaci sai mu tsaya akan wannan aya ta 53 abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa bisa kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana ya ba mu ikon aine ya ba mu nesanta dukkan abin da yake ba na gaskiya ba amma mun yi tambaya ba ku amsa wannan tambayar ba mun ce cikin sahabbai mutum nawa ne siddiqai aka yi shiru eh malamai suka ce a cikin sahabbai akwai masu gaskiya da yawa amma wanda aka masa lakabi da kalmar as-siddiq shine sayyidina abubakar shi kadai amma sun lissafo wasu mutane mutum biyar suka ce wa'annan suna da tabbacin gaskiya ne mutane ne masu gaskiya akwai Umar ibn al-Khattab akwai Usman bin Affan akwai Ali bin Abi Talib akwai Abu Ubaida bin al-Jarrah akwai Abdullah bin Mas'ud wa'annan suna cikin mutane masu gaskiya wanda aka ambata tun zamanin manzon Allah sai irin su Ka'ab bin Malik ko yawa da ƴan uwansa da sauransu shi sa aka ce wannan kofa a buɗe take wanda duk yake so zai iya shiga wannan kofa din ba toshe ta ba ta me ta ka zama siddiqi amma mutum zai zama ne da na farko da kiyaye gaskiyarsa na biyu kuma da da'a da biyayya a Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله